Saka mai wuya.
Demokradiya bata bada dama shugaban kasa bai da lafiya dan shi ya dauka ba. Shugaban Kamerun yana bai san inda yake bai zo haka yana asibiti bai da lafiya amma dan shi yake mulki. An kashe shugaban kasar Chad dan sa ya karba. Abin da ke faruwa kenan a Senegal da Togo.
In dai har ana bukatar mulkin demokradiya ya dore, dole ECOWAS ta yi wadiyayinta ta dakile hanyar juyin mulki.
Idan Niger ta zo kwana-kwanan nan ta yi nata juyin mulki, abin da za a dauka shugabannin ECOWAS sun ga juyin mulkin nan ya fara yawa. Sun ga ana dauki ɗaya-ɗaya, suna jin tsoron in an bi daga-daga na ƙurya kasha-kashi, cikinsu ya ɗori ruwa, suna son kuma a daina juyin mulki saboda kada ta kai gare su.
Jama'a, sanunku da hutawa, barkanku da saduwa mu duku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. Daga lokacin bullanmu ta ƙarshe da ku a ranar Talata da ta gabata zuwa yau, abubuwa da yawa sun faru masu alaka da juyin mulkin da aka yi a Niger da kuma yunkurin kasashen Afirka ta yamma na canja alƙiblar wannan juyin mulki din da maido da shugaban da aka tumbuki a kan karar gasa. Abubuwan da suka faru sun hada da babban taron da manyan kwamandojin sojojin kungiyar ECOWAS suka yi a Ghana da sake komawar kungiyar neman sulhu ta malaman addini da kuma na ECOWAS din kanta a can Yamai da kuma jawabin da shi madugun juyin mulki din General Abdulrahman Chiani ya yi, inda yake cewa yana so ya maida mulkin fara hula cikin shekaru uku masu zuwa, abinda ECOWAS ta ce ba ta yarda da shi ba. Abinda wannan yake nufi a takaice shine har yanzu zaman ɗarɗar bai ƙare ba kenan.
Sunana na Abubakar Khalidu, ya masina ɗan Niger wanda ke da inci da abin da ke faruwa a siyasar Niger na ya sa bakina. Don bai biye da siyasar harkokin Niger ya san wannan abin zai faru, amma ranar ne kawai ba sani ba. Misali, Niger shugaban ƙasa biyu ne, babba da ƙarami. To, dalilin babu wanda zai iya zama shugaban ƙasa ka zartar da abu a ƙasa wani ya tada, to kaga akwai matsala. ECOWAS ta yi alallashi saboda yau in an ECOWAS ta sa takunkumi ta matsa, ai talakawa ne zai ce cewa talakawa ne za su wahala, ai su manya ba za su wahala ba.
Sunana Shayu Malam Bragabciyari. Ubangiji Allah ya yi maganin waɗannan da suke so su kifar da gwamnati, domin gwamnatin ba zan gwamnati ce mai gaskiya mai kokarin gyara al'umman Niger da kuma ƙasar Niger da kuma hada kan Afirka. Dukkan mu Afirka muna goyon bayan shugabanni irin su Bazoum Mohamed mai kishin al'ummarsa, mai kishin Afirka. Wannan abin da suka yi ba daidai bane su yi kokari su janye, don mu ba mu goyon bayan su. Kuma duk ƴan Niger na tabbata in waɗansu sun goyi bayan su saboda siyasa, to su waɗannan mutane da suka yi juyin mulkin nan tarihi ba zai taɓa yafe musu ba.
A yau ne muke kawo muku kashi na uku na muhawarar nan mai zafi da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Hikaya ya shirya tsakanin Shu'aibu Mungadi, sanannen ɗan jarida mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, da kuma Jibrin Zakari wanda ya tsaya kai da fata shi lalle sai an yi amfani da ƙarfin soja domin maido da demokuraɗiyya a can jihohin Niger. Babban tabbayar da za mu buɗe shirin yau da ita shine shin shugabannin nan na ƙasashen Afirka ta yamma musamman na ECOWAS din suna da bakin magana na hasugawa Niger abin da ya kamata ta yi da sha'aninta na harkokin cikin gida?
Wanda waɗannan shugabanni na ECOWAS daga cikinsu an sani akwai waɗanda ke kariyar kujerunsu, waɗanda ake zargin cewa suna taka rawar kiɗan da Faransa suke masu ne kasancewa su iyayen gidansu, saboda ganin taɓargazar da su ma da yankan ƙaunar da suka yi ma demokaradiyya. Kamerun ta yi ma demokaradiyya karar tsaye sosai, saboda shugaban Kamerun yana bai san inda yake bai zo haka yana asibiti bai da lafiya amma ɗan shi yake mulki. Demokaradiyya bata bada dama shugaban ƙasa bai da lafiya ɗan shi ya ɗauka ba. An kashe shugaban ƙasar Chad ɗan sa ya karɓa. Abin da ke faruwa kenan a Senegal da Togo, shugabanninsu sun yi shekaru da shekaru fiye da 20 suna mulki, waɗansu ƴaƴansu ke mulki a halin yanzu. Saboda haka idan suka shigo ƙungiyar ECOWAS suka ce Faransa tana waɗannan sojoji na Niger sun zo suna faɗan za su yanke hulɗa da Faransa idan suka shigo domin su tumɓuke waɗannan sojojin, kowa zai ce Faransa suke ma aiki, kuma aikin da suke ma Faransa domin kare kujerun su ne domin suna aikata ba daidai ba sun yi karan tsaye ga demokradiya a kasashen su. Sannan abin da zai ba kowa mamaki shin ina kungiyar ECOWAS a lokacin da Burkina Faso ta yi juyin mulki, ina kungiyar ECOWAS a lokacin da Mali ta yi juyin mulki, ina kungiyar ECOWAS lokacin da Guinea ta yi juyin mulki. Duka waɗannan ƙasashen ba su daɗe da yin juyin mulkin nan ba, kuma sojoji ke mulki a ƙasar nan, kuma ECOWAS tana ji tana gani bata ce komi ba, bata yi komi ba. Kaga idan Niger ta zo kwanakwanan nan ta yi nata juyin mulki, abin da za a ɗauka shugabannin ECOWAS sun ga juyin mulkin nan ya fara yawa, sun ga ana ɗauki ɗaya-ɗaya, suna jin tsoron in an bi daga-daga na ƙurya kasha-kashi cikin su ya ɗori ruwa, suna son su ma a daina juyin mulki saboda kada ta kai gare su. Saboda haka abin da ake cewa waɗansunsu waɗanda suke ɗan kan zagin Faransa ne su suna nan suna yi domin su kare kujerunsu, Faransa ta ci gaba da zargin da ake mata na cin karanta babu babbaka da tattalin arzikin waɗannan ƙasashe. Su kuma waɗanda ba su ƙarƙashin Faransa irin Najeriya, su kuma cikinsu ya ɗori ruwa, suna tsoron abin da zai kai ya dawo. Duk da cewa shi kanshi shugaban ECOWAS ɗin, shugaba Tinubu, ai an sha zarginsa da cewa yana tasawa da Faransa, domin ko da ya fito takara yana Faransa, da ya tsaya takarar Share Fage aka zaɓe shi ya ruga Faransa, da aka doza ana zaɓe ya tafi Faransa, bayan gama zaɓe ya tafi Faransa. Wannan maya-maya da Tinubu yake Faransa ya ja masa zargin cewa shi ma kamar Faransa tana so ta yi amfani da shi domin a cimma wata biyan bukata a kasashen ECOWAS. To duk da haka dai muna tir da cewa wato mulkin soja ba abin so bane, amma kuma muna kuma tir da cewa matakan da ECOWAS take so ta dauka na yaki ba zai amfani mutanen Niger ba, ma hasali ma zai tsawaita dawowa da demokradiya Niger, kuma zai cutar da ƴan Niger, zai taba tattalin arzikin Niger, zai lalata ko zai taba tattalin arzikin Najeriya, kuma zai ba turawan yamma dama su shigo waɗannan ƙasashe su ci gaba da kwashe tattalin arzikinsu a daidai lokacin da su hankalinsu ya ɗauku suna yaƙi da juna. Kuma jihohin arewa masu iyaka da Niger muna ji musu tsoron abin da zai kai ya dawo. Wannan lalacewar hulɗa tsakanin Niger da Najeriya, ko an yaƙi ko ba a yaƙi ba, zai taɓa tattalin arziki, domin kasuwanci da zumunci tsakanin mutanen Niger da Najeriya wato ya tsawaita, kuma ba a son abin da ya taɓa shi.
Bari mu koma wajen Jibrin Zakar. Ka ji wannan, in za a yi wannan fitina mahangar Shehu Mungadi, hatta wasu jihohin arewacin Najeriya ma abin ba zai yi musu daɗi ba.
Shehu, babu abin da zai samu jihohin Najeriya ko kuma akasarin mutanen Najeriya da suke makwabtaka da ƙasar Niger. Babu kuma abin da zai shafi talakawan Niger da abin da yake ciki. Abin da zai shafi Niger shine yadda aka ɗora mata takunkumin nan, bata yi amai, ta yi magana, ta ce sojojin nan sun faɗi ra'ayinsu don wannan matsawar da yanke hulɗar da sauransu. Ai, an musu ne don su faɗi abin da zai kawo maslaha, sai suka nuna cewar kowa ice musu kulle za su ce masa can. Kaga anan ba sa tausayin talakawan Niger, ba sa kuma tunanin makwabtakar da take tsakanin Niger da Najeriya. Kuma ba za mu iya yin magana akan cewar Niger da Najeriya ba, a'a, Niger da sojojin Niger da ECOWAS. Wannan kalmar ya kamata a fahimce ta, kuma a gane ana magana da sojojin Niger masu juyin mulki da ECOWAS. Don idan muka koma maganar aminci da dangantaka, duk mutumin da yake Niger ya san ba shi da ƙasar da ta wuce Najeriya, domin hatta bajetin ɗin da janar Muhammadu Buhari ya yi na railway, duk zagin duniya babu abin da mutanen kudu da yamma ba su mana ba akan abin da ina ɗauko railway tun daga farkon Najeriya sai da kai a cikin Niger. Kaga ku ce nan babu dalilin da zai sa a ce mutanen Niger suna da yakinin cewar Najeriya maƙiyansu ne. Idan muka dawo a cewar su talakawa da suke iyakantaka da Niger abin zai shafe su kuma ba a san ranar da wannan abin zai ƙare ba. Babu abin da zai dau lokaci a cikin wannan. Abin da yake faruwa shine dole ECOWAS ta yi iyayenta ta dakile hanyar juyin mulki. In kuma ta ki dakile hanyar juyin mulki to na farko wannan dan majalisu da suke tunanin yin barin hana ECOWAS ta dau wannan mataki hana Najeriya shiga cikin wannan hulɗar suna tunanin gata su kaiwa Najeriya to sun dauki wuka ne sun daba wa cikin su kuma su ne za su kowa kuka akan abin da zai je izo gobe don haka dole ne in dai har ana buƙatar mulkin demokradiya ya daure dole ne a kawo ƙarshen wannan sakacin da ya faru kuma na wancan kasashen da suka yi juyin mulki ba a dauki wani mataki ba to sakaci ne irin na jagorancin waccan gwamnatin da ta nuna cewar ita ce uwa kuma ita ce shugabar ECOWAS din ta tinkari abin da na Niger kuma ai ba zai faru ba barantana muke tunanin daga Niger kuma sai ina daga ina kuma sai ina wanda kuma daga baya mulki irin na demokradiya zai kare kuma za mu koma baya za mu koma zero kowa zai koma daga farko ifara da shi daga farko saboda haka wannan ba wai amfani ne da san ci gaban kasa ba da san ci gaban Afirka ba su ma ƴan majalisar za su koma su yi tunani su gane cewa hana wannan hana ruwa gudu a wannan to suna yakar kansu da kansu ne kuma ranar da za su zo ta faru to kada su dauka cewa za su dawo su yi wa waɗansu kuka ko su yi wa Najeriya kuka ko su yi wa Afirka kuka ko kuma su nemi taimakon Afirka.
To a gaishe kuma malamai za mu tsaya nan muna da abubuwa da yawa da suka rage da yake magana Niger din har yanzu tana nan tana ci gaba da faruwa don haka in mun dawo rana wato za mu ci gaba da duba bakin maganar shugabannin kasashen Afirka kan neman canja alƙiblar masu juyin mulki. Sannan kuma wace irin alaƙa ce yake tsakanin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ƙasar Faransa da yake wasu suna ganin kamar suna ɗasawa sosai da ita. To a madadin su baƙin namu wato Sha'abu Mungadi da kuma Jibrin Zakari tare da shi wakilin namu Nasiru Adamulli Kaya Aliyu Mustapha Sokoto ne ke muku bankwana daga Washington DC sai mun gan ku ranar Talata mai zuwa in Allah ya yarda. Ku huta lafiya.